This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Laraba 4 ga watan Disamba shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Muhammad din da kanin labarai.
To Hawwa, jami'an lafiyar Palestina sun ce hare-haren sama da Isra'ila ta kai a tsakiyar zirin Gaza sun kashe akalla mutum 5 a yau Laraba. Shugaban kungiyar tsaro ta NATO ya ce yana da kwarin gwiwa cewa da tallafin soja da mambobin kungiyar za su bayar zai iya kaiwa ga Ukraine cikin 'yan watanni masu zuwa. Sama da mutum 30,000 ne aka tilasta ficewa daga gidajensu sakamakon mummunan ambaliyar ruwa a kudancin kasar Thailand.
Kanin labaran kenan. A nan da 'yan kwanaki kaɗan ne, al'ummar ƙasar Ghana za su dunguma zuwa rumfunan zaɓe domin zaɓen sabon shugaban ƙasar da zai gaji shugaba mai ci Nana Akufo-Addo a babban zaɓen ƙasar da ke tafe. A don haka ne masu ruwa da tsaki suka ja kunnen jama'a da su yi wa kuɗayensu linzami, su kiyaye amsan na goro ko sayar da ƙuri'unsu domin kaucewa yin nadama a gaba.
Yanzu mutanen da suke yin zaɓe sun yi voter card, su kuma yanzu suna demand a ba su arziki ko kuma a ba su kowane abu ne sannan su vote.
Za kuma ku ji yadda aka yi ɗauki ba daɗi tsakanin al'ummar ƙauyen 'yar Galadima da wasu mayagu 'yan bindiga, inda wasu daga cikinsu suka baƙunci lahira.
Allah ya ba mu ikon muka tarwatsa su aka waka su, Allah ya fide mana gaba ba kafin kafewa.
Idan da hali, za ku ji mu da ci gaban tattaunawarmu da Dr. Wadana Fiu, wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a jamhuriyar Nijar. Don haka sai a kasance da mu domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafe da shirin zamantakewa, to amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'an lafiyar Palestina sun ce hare-haren sama da Isra'ila ta kai a tsakiyar zirin Gaza sun kashe akalla mutum 5 a yau Laraba. Rundunar sojan Isra'ila ta kuma ce a yau Laraba ta yi kame da dama bayan da wasu Yahudawa 'yan kama wuri zauna suka kai hari a wasu garuruwa da ke gabar yammacin kogin Jordan da ta mame. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce tashin hankalin ya hada da hare-haren da 'yan kama wuri zauna suka kai kan ƙauyen Beit Horik, inda mazauna yankin suka yi ta jifa da duwatsu tare da raunata wasu 'yan sandan iyaka biyu. A karin Isra'ila sun kai wasu sabbin hare-hare ta sama a ranar Laraba a kudancin Lebanon, mako guda bayan da Isra'ila da kungiyar mayakan Hezbollah suka fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta. Shugaban kungiyar tsaro ta NATO Mark Reed ya ce yana da kwarin gwiwa cewa duk tallafin soji da mambobin kungiyar za su bayar zai iya kaiwa ga Ukraine cikin 'yan watanni masu zuwa, yayin da ya gargaɗin cewa Rasha na sake amfani da farkon lokacin sanyin hunturu a matsayin wani makami a yakin da take yi da Ukraine. Rita ya shaidawa manema labarai a Brussels gabanin tattaunawa tare da ministocin harkokin wajen kungiyar tsaro ta NATO cewa akwai fifiko kan kare ababen more rayuwa na makamashin Ukraine da kuma tabbatar da cewa sojojin Ukraine sun samu makaman kariyar sararin samaniya da suka dace don kare kai daga har-harar Rasha. Baya ga yakin da ake yi a Ukraine, ministocin harkokin wajen na kuma tattauna kan abin da Reed ya kira cewa kamfeni da aka fadada na ayyukan kiyayya da Rasha ke nuna wa kasashen NATO game da ayyukan zagon kasa da masu kutse a yanar gizo ke yi. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Laraba ya jagoranci wani shiri na raya nahiyar Afirka da Amurka ta samar, wanda ya hada da ƙaunarsa ga samar da hanyar layin dogo tare da burinsa na barin wani abin tarihi a nahiyar da zai wuce wa'adin gwamnatinsa. Layin dogo na Lobito Corridor yana da tsawon kilomita 1,300 daga ƙasar Zambia mai arzikin tagulla zuwa tashar ruwan Lobito da ke kudu maso yammacin ƙasar Angola.
Although I don't know exactly what the future will hold, I know the future runs through Angola.
Duk da cewa ba ni da masaniya kan abin da zai faru a nan gaba, amma dai na san cewa makomanmu na Angola da Afirka da gaske nake yi, ba wasa nake yi ba. Wannan layin dogo zai samar da hanyar tattalin arziki mai muhimmanci a ƙarƙashin haɗin gwiwar gwamnatin Biden don samar da ababen more rayuwa na duniya da saka hannun jari. Wani shiri da ke nufin yin gogayya da kafuwar China, wato shirin Belt and Road Initiative. Ya zuwa yanzu, gwamnatin Biden ta ce ta kashe kusan dala biliyan hudu don aikin.
An jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga ƙasar Ghana, inda anan da 'yan kwanaki ne al'ummar ƙasar za su fita rumfunan zaɓe domin zaben sabon shugaban ƙasar da ya kwanta musu a rai da zai karɓa daga hannun shugaba mai cina na Akufo-Addo, dalilin da ya sa masu ruwa da tsaki suka riƙa jin kunnen masu kaɗa ƙuri'a da su guji janyo wa kansu masifa ta hanyar neman a basu na goro ko abin kasafi ko kuma sayar da ƙuri'unsu kafin su kaɗa ƙuri'a. Daga Ghana ga wakilin Mahanza Adam da cikakken rahoto.
A yayin da zaben shugaban kasa da na wakilan majalisar dokoki na kasar Ghana ke kara gabatowa, wani al'amari da ke baiwa mutane da dama mamaki shine batun yadda ake sayan kura'un mutane da kuɗi ko kayan masarufi, abinda ya zama ruwan dare ga magari. Zaɓe na musamman da aka gudanar a baya-bayan nan, an samu wasu ciki har da yar takarar wakiltar mazaɓen a yawa su dake Accra, Seram Alhassan, da aka yi zargin sun keta ka'ida na zaɓe ta hanyar rarrabawa masu zaɓe abinci, abinda masu ruwa da tsaki suka yi Allah waɗai da hakan tare da bukatar da a ɗauki mataki. Hassan Ayarga shi ne ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC, ya ce wannan al'amari yana mai da ƙasa baya sosai ta fannin ci gaba kuma zai iya yin kamari a babban zaɓen ranar Asabar.
Yanzu mutanen da suka yi zaɓe sun yi voters, su kuma yanzu suna demand a basu arziki ko kuma a basu kowane abu ne sannan su vote. Mutanen da suke da ilimi su ne wanda suka yi karatu sosai, su ne suka yi vote da ake kira special vote, su ne suwa likitoci, yan sanda, officers, su nan ma da muke duban su, su ne suka zama wanda suka yi boko sosai, ba za su fall for anything called vote buyers, su da kansu sun da aka ba su kudi suka vote.
Zaɓe ta musamman da ake gudanarwa kafin babban zaɓe, wato special voting, waɗanda za su yi aiki a ranar zaɓe ke yi. A don haka, waɗanda aka yi zargin sun karbi kyauta a lokacin zaɓe ta musamman su ne jami'ai, abinda mai sharhi kan harkar siyasa Sharif Abdulsalam ya ce abin kunya ne tare da bukatar ma da a soke wannan zaɓe da aka gudanar.
Abin kunya ma ne abin da ya faru a kasan gari, abin sha zama abin kunya a ce wanga bai faru ma mu ce ƴan Ghana wayansu mutane ba, a ce mutane kamar ƴan Shoro wanda yake an rene su ƴan mazace hankalinsu sun yi mata da ndes, a ce waye suna sai layi za su yi zaɓe, wannan ba su kyauta yin abinci suna karɓa har su ma na shan ruwan gaba ɗaya. Shi dai tsoro na farko ma ba abin da yake tsoro kamar shi kanshi wurin ran shi da lafiyan kanshi, shi ba zai gaba da kana cikin uniform wani ya gamu da kai baka abinci ko ruwa ya baka karɓi wurin karanta baka dictate kaga abin ma abin yayi. Asarin mu na demokradiyya bai yi lokacin da ake zaɓe mutum na cikin layi da shi zaɓe da jefa ƙuri'an kuma ƙuri'an da zai yi ina ne wanda zai zaɓe shi bai shigo na sai gefe na cewa ga wanga ka ci abinci ko ga abinci ko ga wanga ka kyautai gabanin yayi zaɓe. Wannan wani muna so kawai musu ina da direct influence kan mindset din shi, shi muna ganin da ya kamata wannan zaɓe ma a janye kawai ya sa samu rana
sa ɗan ƙuri'un mutane dai a lokacin zaɓe babban laifi ne a dokar hukumomin ƙasar da ke yaki da cin hanci da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa ta anniti. Armiyahu Usama mai babatukan yaki da cin hanci da rashawa a Ghana ƙarƙashin kungiyar matsin lamba ta Economic Fighters League ya ce matakin baiwa masu zaɓe kyauta wani abu ne da zai iya sauya shawarar su na zaɓe kuma zai nakasa demokradiyyar ƙasa.
Kyauta a lokacin zaɓe yana koma da democracy mu baya, shi yasa irin wannan hali mu Economic Fighters League mun condemn with the strongest term kaman irin wannan hali ya kamata a criminalizing sa, ya so irin wanga abu kai faru cikin the next election domin abin da sayin ga an yi shi fa in the how do you call it on the 7
yar takarar wakiltar mazabar a yawa su Seram Alhassan da ake zargin rarraba abinci ga masu zaɓe ta musunta zargin, sai dai tuni hukuma da ke da alhakin yaki da cin hanci da rashawa a kasar ta OSP ta fara aiwatar da bincike akan wannan al'amari domin ajiye doka a mazauninta. Kusan mutane miliyan 18 ne ake sa ran za su kada ƙuri'a a ranar Asabar domin zaɓar wanda zai gaji shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da zai sauka daga mulki bayan wa'adi biyu. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
An gaida Hamza Adam da wannan rahoton masu haro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram wato X kenan. Ga Muhammad da cigaban labaran duniya.
Jam'iyyar SWAPO mai mulki a kasar Namibia ta lashe zaben shugaban kasa kuma za ta kasance shugaban kasa mace ta farko a kasar kamar da sakamakon da hukumar zabe ta fitar a ranar Talata ya nuna. Nandi Ndaitwah mai shekaru 72 da haihuwa ita ce mataimakiyar shugaban kasa ta yanzu. Nasarar da ta samu za ta kara tsawon shekaru 34 da jam'iyyar SWAPO ta shafe tana mulki tun bayan da ta jagoranci Namibia wajen samun 'yancin kai daga mulkin wariyar launin fata a Afirka ta Kudu a shekarar 1990. Ta samu kusan kashi 57 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben shugaban kasar kamar yadda hukumar zabe ta Namibia ta bayyana. Nandi Ndaitwah tana bukatar ta samu sama da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada don ta yi nasara. Babban abokin hamayyarta a wannan zaben shine Panduleni Itula daga jam'iyyar Patriot for Change IPC wanda ya zo na biyu da kusan kashi 26 na ƙuri'un da aka kada.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Soma da layanzu kuma sai jihar Zamfara a Najeriya da aka wato da ta shafe tsawon lokaci tana tatagurza da 'yan bindiga inda kuwa dan tsakanin nan 'yan bindiga sun ci gaba da ta'addancinsu yadda suka ga dama. Daga Gusau ga wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura da rahoton da ya aiko mana.
Yaƙi da ayyukan ta'addanci a tarayyar Najeriya musamman a yankin arewa maso yammacin ƙasar ya kai ga matakin shiga kundun bala inda wasu mazaje haɗin gwiwa da jami'an tsaro suka tunkari 'yan bindigar suka yi bata kashi a tsakaninsu a ƙauyen 'yar Galadima da ke ƙaramar hukumar mulkin Moro a jihar Zamfara inda a lokacin fafatawar gamayyar jami'an tsaron da kuma mazajen 'yan kundin bala suka yi nasarar tarwatsa 'yan bindigar kuma suka kashe wasu daga cikinsu duk da cewa su ma 'yan bindigar sun dana wata nakiya a kan gada kuma ta tashi da wata motar tsawar kaya inda direba ɗaya da ke cikin motar ya hallaka kuma motar ta yi fata-fata a lokacin da bom ɗin ya tashi. Wani jarumi daga cikin mazajen da suka yi kundin balar da 'yan bindigar ya bayyana mana yadda lamarin ya faru.
Allah ya ba mu ikon muka tarwatsa su aka waka su Allah ya kide mana gaba ba kafin na kasewa lokacin sojoji nan su ma suka kawo mu din bayan mun watse su sun hau hawa sojoji kuma sun je sun kwanta musu Allah ya ba su iko su ma suka kashe na kasewa suka shigo suka kawo mu dauki aka yi dauki ba dadi da su Allah ya tsare mu dai ko mutum guda namu ba su kasa ba.
Shi ma wani ganau wanda labarin ya faru a gaban shi ya yi mana bayani yadda bom din ya tashi har ya hallaka direban da kuma irin matakan da suka dauka don baiwa kansu kariya.
Daga ta kusa ballewa ne hannu guda ne dole mota sai ta taka wurin. To ta nan ne suka samu nasarar hallaka wannan direban tare da motar shi. Allah ya taimaki mutane direban ba da lodi yake da shi dai a cikin motar zai zo kawai 'yan galadima don ya lodi na zuwa Bukau. To sai ga shi ya zo ya taka nakiyar ta zo ta yi ma mota ɗaya kai. Don yanzu haka wannan motar da ta taka nakiyar babu ƙarye guda wanda ba ka iya ɗauka. Dauka shi da hannunka guda ka wurgar da shi zai samu ta fata-fata gaskiya.
Laftanar Kanal Abubakar Abdullahi shi ne mai magana da yawon na hedkwatar rundunar tsaro ta haɗin gwiwa domin yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin arewa maso yammacin Najeriya da ake yi wa laƙabi da Operation Fasar Yamma ya yi mana bayani akan yadda lamarin ya riske su da kuma matakan da suka ɗauka har suka samu nasarar.
Yanda al'amarin ya faru kuwa shi ne dakarunmu da suke da sansani a hannu tara sun sami kira da subahin ranar daga mazauna garin 'yar Galadima da kuma 'yan sintirin wannan yanki inda suka sanar da su cewa suna fuskantar barazanar hari daga waɗannan 'yan ta'adda. Nan da nan dakarunmu suka ɗau azama inda a hanyar su ta zuwa wurin nan suka fuskanci hare-hare har guda biyu daga waɗannan 'yan ta'adda wanda suka yi kwanton ɓauna. Dakarunmu tare da haɗin gwiwar dakarun sama sun yi nasarar daƙile waɗannan hare-haren da suke nema su tsare su don kar su isa wurin da ake kai wannan hare-haren. Sun isa wannan wurin kuma sun daƙile wannan yunkuri na ta'adda inda da yawa daga cikin waɗannan 'yan ta'addan aka kashe su da yawa kuma suka aka yi musu raunuka. Ta ɓangarenmu kuma soja guda ɗaya ne ya samu rauni.
Tambayar dai da al'ummomi ke yi musamman a jihar Zamfara ita ce, shin kowane lokaci ne za a kai karshen ayyukan 'yan bindigar? Abdulrazzaq Bello Kaura, sashen Hausa na murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
An gaida Abdulrazzaq Bello Kaura da wannan rahoton masu haro kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke tattaunawa kan hanyoyin samar da zaman lafiya a tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu, domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce jagorar shirin. A yau shirin zamantakewa ya duba yadda al'ummomi a jihar Plateau, musamman mabiya addinin Krista daga ɗariku daban-daban, suka yi taron haɗin kai. Malamai da pastoci za kula da buɗa hajaja. Aikinku ne ku kai saƙon Allah a iya fahimta ta. A karon farko a tarihi, gwamnatin jihar Plateau a yunkurin samar da haɗin kai da zaman lafiya tsakanin al'ummomin jihar da ke da ƙabilu fiye da 50 ta shirya taron waƙoƙi da marabtar watan Disamba da ake gudanar da bukukuwan Kirsimeti. Sakataren gwamnatin jihar Plateau, wanda shine shugaban kwamitin shirin taron, ya ce manufar taron waƙoƙin shine a haɗo kan 'yan jihar ba tare da la'akari da bambancin siyasa ko ɗarika ba.
Sunana Samuel Lancer Jato, yadda Allah ni ne sakataren gwamnatin jihar Plateau.
To me ma'anar wannan?
Ma'anar wannan abin shine nuna cewa mutanen Plateau muna ɗaya ne, muna bakinmu ɗaya, maganarmu ɗaya, zuciyarmu ɗaya, muna farin ciki, muna murna. In za mu gudu tare, mu tsira tare, tunaninmu ke Plateau ɗaya ne. Ba mu abin maganar kabilanci, ba mu abin maganar addini, shi ne yake raba mu. Mu kuma gwamna, mai girma gwamna yana so nuna ma jama'a cewa a manta da irin zaman da ake jiya, a canja rayuwa, mu zauna tare yadda da muka saba, yadda iyayenmu suka saba yi. Ma'anar wannan abu, mun ga yace kowa da kowa, duk dai mutumin Plateau, ko kai ba Krista ba ne, in ɗan wanka yana murna za ka yi murna da shi. Ko ba haka ba, yawa, inda muka faɗa kenan, shi yasa muka ce murna mu ɗaya, zuciyarmu ɗaya, ai ko baka yi addinin ba, ba za sa ka dole a tilasta ka kai addini ba, amma mun zo muna rawa za ka yi rawa. In aka zo lokacin da za a yi sallah, mu ma za mu yi sallah da kai. Harkan kenan da muke so a yi.
Daga kaya za a ci gaba da irin wannan taro domin kawo haɗin kan jama'a.
In Allah ya yarda, kowane shekara za mu ci gaba da wannan shirin da za mu yi, kuma banda haka za mu zo ta fannin da yake ci gargajiya. Akwai shirin da muke a shekarun da za a shiga, wanda kabilai daban-daban za su zo da nasu gargajiyan su zo su nuna ma kowa da kowa, duk duniya mu gani, don duk wannan abin da muke yi muna so mu dawo da tourism a Plateau, so da duniya za su zo. Kema kin ji abin da aka faɗa yanzu cewa duk duniya ana kallon mu, so duk duniya za su zo su gani. A ta haka ayyuka za su bunkasa a Plateau, business zai bunkasa, abubuwa da yawa za su zo, kuma arziki zai dawo mana a gida.
Daga ƙarshe, wani kira za ka yi ma al'umman jihar Plateau domin su haɗa kai, su ba da goyon baya ma ita gwamnati domin a samu ci gaba?
Abin da kawai zan ce ma mutum 'yan uwanmu 'yan Plateau shi ne, za mu yi haƙuri da juna, mu so juna, mu taimake juna. In wani ɗan wanka yana nunwa kana da shi, sai ka taimaka mishi, shi ma ya samu ya ci, so da mu rayu tare. Shi ne kawai zaman lafiya ya fi komai da komai.
Takardar Ekuwa Rabaran Ayuba Asheshe ya ce taron yana da matukar mahimmanci wajen warware saɓani da samar da haɗin kai.
Wannan taro na da dimbin tarihi, domin na ɗaya mutanen Plateau gaba ɗaya ga su a nan, da kwanmu da kwarkwatanmu, da manya da ƙanana, babu wani batun babba babu wani batun karami kin gane har shugaban kasa na soja ya karu aru aru da suka shige general Yakubu Gawan yana nan gurin zaune Olusegun general yana nan gurin zaune bandin manyan hafsoshin soji da suke nan gurin kowa farin ciki yau plato sabuwa ce sai godiya
taro ne na shekara shekara kana ganin kaman zai samar da wannan zaman lafiya da hadin kai da ake bukata
a yanzu kin dubi fuskokin mutane kowa lafiya yake ta addu'a a samu kuma da kin ga yadda kowa yana ta fara'a duk da sanyin da ake zabgawa ba wanda yake tunani ya tafi domin wakokin da ake jawabai da ake kawa duka suna ginawa zuwa zaman lafiya ne
wannan zaman lafiya zai kai har da wayan da ba krista ba
kwarai kuwa domin kowa abin ya addabe shi kowa yana kuka in rigima ta zo bata san krista ba bata san musulmi ba bata san wanda ba shi dade ne ba musawa take da kowa don haka kowa na farin ciki wannan abu zai kai ko ina
Shima Rabaran Buba Aliyu, shugaban kungiyar Fulani mabiya addinin Krista, yace taron ya bashi damar zama da fahimtar wasu kabilu.
Wannan taro zamu ce ma Ubangiji mun gode saboda shi domin ya bude ma mutane da yawa ido domin in haka ne Plato ya shiga bidayi zai kawo hadin kai ma ba ma Plato ba ma a Najeriya gaba daya ba ma Najeriya ba ma duniya gaba daya.
Daga wannan taro ta yaya za a ci gaba da wannan haɗin kai?
Wannan ya kamata shugabanni su zauna a kai su gane cewa da yake akwai Bafulata ne akwai Bintumi Birom da Bahaushe da Musulmi da Krista ya kamata su sake zama a kai su da kansu ne za su kawo wannan zaman lafiya.
Amma matsalolin da ake fuskanta irin wannan tarurrukan za su kawo magance shi tunda na ga dukkan kabilu ne a nan wuri.
Da shi ma sun magance domin a da in an ga Bafulata ne a wannan yanayi ya zama kamar barewa ne amma yanzu kaga kin same ni a saki an mutane kuma ina zaune ana bani martaba.
Daga ƙarshe ta yaya ku mabiya addinin Krista za ku ci gaba da wannan farakarwa na zaman lafiya?
Muna kira ga shugabanni pastoci da masu bishara su janye wani kalman da suna kawo na sanarwa a bagadi a wurare daban-daban na rikin zaman lafiya domin shugabanni in sun samu sun hada kai sauran membobinsa za su hada kai.
Rabaran Ajan Bitrus Yaro yace yana da yakinin samun albarku da dama saboda haɗin kan da aka samu a jihar Plateau.
Wannan haɗin kai alama ce ta samun albarku na nan gaba wanda muke so mu samu cikin rayuwarmu. Mun zo ne domin mu girmama Ubangiji wanda ya ba mu rai wanda ya zo cikin duniya saboda zunubanmu ya cece mu mun samu sabon rayuwa a yau mun haɗa kanmu da ba bambancin yare ba kuma wani nuna wariya wai addini amma mu nuna wa waɗanda ma ba su san shi ba domin su zo ga ceto.
Amma kana ga irin wayannan tarurruka na lokaci-lokaci ko kuma a ce shekara-shekara zai kawo wannan haɗin kai?
Kwarai kuwa in Allah ya yarda na tabbata na gaskata da cewa wannan zai ɗauke damuwoyi da ke tsakanin kabila da kabila har ma a samu haɗin kai waje guda ɗaya cikin Almasihu domin dama abin da Almasihu ya faɗa kenan a cikin Afisawa Sura 4 aya 13 14 15 16 yace sai mun iske haɗin kai irin ta Almasihu to abin da wannan taron zai kawo mana kenan.
Taro ne wanda tsofaffin shugabannin ƙasa biyu wato General Olusegun Obasanjo da General Yakubu Gawan suka halarta na kwanaki uku. A jawabinsa General Yakubu Gawan ya bayyana cewa jihar Plateau ta sha fama da matsalolin tsaro don haka yake fatar taron zai kawo haɗin kai da za su magance matsalolin.
All young, but we had a duty to keep the country together. You've gone through quite a lot, especially from this part of the country. All young, but we had a duty to keep the country together. You've gone through quite a lot, especially from this part of the country.
Shi ma tsohon shugaban Najeriya Janar Olusegun Obasanjo ya yi fatar taron zai ci gaba a kowace shekara. Mai jawabi a wurin taron Bishop Benjamin Kwashi ya ja hankalin al'umma ne da su tuba su kuma gyara tsakaninsu da Allah.
Open the door for the mercy of God to correct what has gone wrong. True repentance brings commendation from God.
Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan wanda tun farko ya bayyana cewa taron wakokin kafa ce na hada kan jama'a don warware matsalolinsu da samun ci gaba.
Thank God for bringing us together and laying the foundation for a new spirit of togetherness.
An kuma gudanar da karatu daga littafi mai tsarki na Bible da waƙoƙi daga fitattun mawaƙan addinin Krista. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya.
Allahu zai kare mu baki da.
To Zainab sai mu ce Allah ya sa muna raye sai a bi mu domin jin wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Ga wannan sakon.
In Allah ya yarda, ranar Asabar din nan mai zuwa ce ta 7 ga watan nan na Disamba. Miliyoyin mutanen Ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe don zaɓar wa kansu sabon shugaban ƙasa da wakilan majalisun dokoki.
Kan haka ne sashen Hausa na muryar Amurka ke sanar da ku gagarumin shirin da ya yi na kawo muku tarin rahotanni, bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zaɓe na Ghana.
Saboda haka, ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kullum domin samun cikakku kuma sayi han bayanai na rediyo, talabijin da shafukan duniyar gizo kan zaɓen wannan muhimmiyar ƙasa ta Afirka.
Za ku iya bibiyar rahotannin namu na rediyo, talabijin da duniyar gizo. Duka a shafinmu na voahausa.com.
Sashin Hausa na VOA duniya
a tafin hannunku.
To madalla da haka muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice.
Jami'an lafiyar Palestina sun ce har-haren sama da Isra'ila ta kai a tsakiyar zirin Gaza sun kashe akalla mutum biyar a yau Laraba. Na sojin Isra'ila kuma ta ce a yau Laraba ta yi kame da dama bayan da wasu Yahudawa 'yan kama wuri zauna suka kai hari a wasu garuruwa da ke gabar yammacin kokin Jordan da ta mamaye. Shugaban kungiyar tsaro ta NATO Mark Reed ya ce yana da kwarin gwiwa cewa duk tallafin soja da mambobin kungiyar za su bayar zai iya kaiwa ga Ukraine cikin 'yan watanni masu zuwa. Yayin da ya gargadin cewa Rasha na sake amfani da farkon lokacin sanyin hunturu a matsayin wani makami a yakin da take yi da Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Laraba ya jagoranci wani shirin raya nahiyar Afirka da Amurka ta samar wanda ya hada da kaunarsa ga samar da hanyar layin dogo tare da burinsa na barin wani abin tarihi a nahiyar da zai wuce wa'adin gwamnatinsa. Layin dogo na Lobito Corridor yana da tsawon kilomita 1,300 da ƙasar Zambia mai arzikin tagulla zuwa tashar ruwan Lobito da ke kudu maso yammacin ƙasar Angola. Jam'iyyar SWAPO mai mulki a ƙasar Namibia ta lashe zaben shugaban ƙasa kuma za ta kasance shugabar ƙasa mace ta farko a ƙasar kamar da sakamakon da hukumar zaɓe ta fitar a ranar Talata ya nuna.
To madalla masu sauraro, da haka ne kuma za mu nade tabarmar shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda zai daidai da 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Kafin mu nade baki daya, muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi sarkin dutse Alhaji Abdullahi Mai Kano, bisa rasuwar Alhaji Ibrahim Abdullahi Mai Kano, baffa uba, a yau Laraba. Da fatan Allah ya gafarta masa ya kyautata mu. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ta gabatar da shirin, da Julie Lovers Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif ke sallama da ku daga nan Washington DC. Sai anjima.